الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a daren Asabar. Yau goma ne ga watan bakwai watan Rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda kuma ya dace da goma ga watan ɗaya hijirar meladiya 2025. Ci gaba da karatunmu na hadisi na littafin Sunan Abi Dawud. Daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Meti da ke wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce muna cikin babi ne na 59, haka ne ko, cikin kitabu tahara, wanda mun tsaya a ƙarshen hadisi na 152. Yau za mu tashi a farkon hadisi na 152. Mun tsaya a ƙarshen hadisi na 152. Yau za mu tashi a farkon hadisi na 153, wanda kuma yau shi ne darasinmu na 23 insha Allahu. Kafin haka akwai tambaya guda ɗaya, akwai kuma ƙarin bayani guda ɗaya. Tambaya shi ne, wani na tambaya dangane da sallama a sallan jana'iza, sallan gawa. Shin sallama biyu ne ya fi ko kuma sallama ɗaya? Saboda shi ya ji yawanci hatta a harami sallama ɗaya ake. Da kuta a harami na Makka ainihin sallama guda ɗaya ake. To, dangane da wannan matsala, kamar da ka gani ake a harami na Makka da na Madina, ma ka san ba su abu sai da dalili, musamman wuri ne da yake tafiya a kan ainihin shugabanci na ilimi ba tare da kuma saɓani akan hakan ba. To, abin da yake zance mafi inganci ko mafi ƙarfin dalili wajen sallan jana'iza shi ne sallama guda ɗaya. Ina fata an gane. Sauran salloli da ake sallan farilla ko na nafila, wannan normal salloli da ake na kullum, so abin da ya fi inganci shi ne sallama guda biyu. Ina fata an gane. Shi ne abin da annabi ya lizimta a rayuwanshi alaihi salatu wassalam. Kisa sallama guda ɗaya da wasu suka makale mishi a matsayin mazhaba, gaskiya akwai son zuciya a ciki, in an kwatanta da dalilai da suka nuna cewa annabi sallama biyu yake a sallah. A ɗaya daga cikin manyan malami, Ibn Qudama, a cikin Al-Mughni, wanda littafi ne da duk duniyar musulunci ake kafa hujja da shi in ana magana na ilimi, ya tattauna wannan matsalan, ya ce dangane da sallan jana'iza akwai ruwaya daga sahabbai daban-daban wajen guda 6-7. A cikinsu akwai Abdullahi bin Umar, akwai Ali bin Abi Talib, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Jabir ɗan Abdullahi, akwai Abu Huraira, akwai Anas ibn Malik, akwai Ibn Abi Aufa, akwai Wathilat ibn al-Asqa. Sahabbai guda 7 sun ruwaito annabi sallama ɗaya yake a sallan jana'iza. Ina fata an gane. A cikin tabi'ai kuma, kusan ka ce gaba ɗaya tabi'a, in banda Ibrahim an-Nakhai, ɗaya cikin miliyan. Wannan wani fasantaci ne wannan? Ina fata an gane. To, ɗaya cikin miliyan misali shi ne ya ce za a yi sallama guda biyu. Amma za ka ce 999 ko da 999 kai, gaba ɗaya sun ce misali sallama guda ɗaya za a yi. Hatta wani daga cikin manyan malami, Ibn Mubarak, wanda shi ya kai makurama wajen zafafawa kan sallama guda ɗaya, ya ce duk wanda ya ce a yi sallama biyu a sallar jana'iza, fa huwa jahilun. Ina fata an gane. Amma Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa sallama guda ɗaya a sallan janaza ita ce sunna. Yace sahabban nan guda bakwai da suka ruwaito cewa annabi sallama ɗaya yake, ba samu wani sahabin da ya saba musu ba. To shine ake cewa sa ijma'us sukuti, dan ijma'i kala kala ne. Akwai ijma'us sukuti, wani ya faɗi wata magana ko waɗansu su faɗi wata magana, kowa ya shiru. To wannan shiru ya zama yarda kenan. Ina fata kun gane, ya zama sahabbai sun yi ijma'i akan cewa sallama ɗaya yake a sallar jana'iza. Yaya ake sallaman shine malamai suke magana guda biyu. Zance mafi inganci shine a kalli gefen ainihin dama assalamu alaikum. Wasu malamai suka ce kuma assalamu alaikum ba sai ka waiga ba, amma wannan din yafi karfin dalili. An fahimci wannan abin da kyau? Idan kaga wani yayi sallama guda biyu babu komai sallan ta yi, amma ya khilaful aula, abinda aka fi so shine sallama guda ɗaya a sallan jana'iza. A rike wannan abin da kyau, Allah ya sa mu dace. Maganganun suna da yawa da malamai suka ruwaito, waɗansu daga cikin malaman Shafi'iyya suna ba da fatawar sallama guda biyu, amma kun ji dai abin da ya fi ƙarfin dalili daga sahabbai, daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ƙarin bayani akan maganar da muka yi wancan satin na tambayan da aka aiko ta voice note a dangane da harkan cinikayya. Ka san babin kasuwanci yana daga cikin harkan albuyu, yana daga cikin babi wanda yake da rikici, saboda kullum kuma akwai sababbin abubuwa suna fitowa a ciki. Shi yasa na cikin abin da kullum almujamma suke yawan tarurruka akan shi. A fatawar da muka bada wanda yake masu amfani da kuɗi da suke da shi ga 'yan ƙauyuka, akwai bambanci tsakanin a ce an yi abu an yi zalunci da kuma an yi abu riba ya shiga ciki. Akwai abin da yake wannan riba ne, akwai abin da yake babu riba amma akwai zalunci. Kun gane wannan abin da yake? Bari in baku misali. Yanzu idan ana sayar da abu, kowa ya san farashin wannan abin 5,000 ne, haka ake sayar da shi. Sai wani ɗan ƙauye ya zo, shi bai san kuɗin shi ba, ya ce ka ira son abin nan, ka ce ai wannan abin yana da tsada, daga Ingila ake kawo shi misali, nawa ne? Ka ce 30,000. Sai ya saya, ka zalunce shi ko baka zalunce shi ba? Ka yi amfani da ƙauyencin shi ka cuce shi, amma ba riba bane ba abin da kai. Kun gane wannan abin da kyau? To akwai bambanci tsakanin zalunci a harkan kasuwanci da riba a harkan kasuwanci. An fahimci wannan abin da kyau? To kai amfani da ƙauyencin mutum ka cuce shi, wannan haramun ne a kasuwanci. Kai amfani da ainihin kuncin da mutum ke ciki na rayuwa, nan ma ka karya kayan shi ka saya, kamar yadda mahauta ke Fulani a ƙauyuka. Ina fata an gane. Wallahi haramun ne, zalunci ne wannan abu. Kaga ba riba bane amma kuma haramun ne. To sun yi amfani da takuran da suke ciki da ƙauyencin su sai a cuce su. Yanzu an gane wannan abin da kyau? To ƙarin bayani ne akan maganar da ne wancan satin. Sannan abin da ya shafi a barista ya yi maganar bai'ul gharar da na cecinikin biri a sama, akwai abin da yake za ka kamar yana kama da bai'ul gharar amma kuma ya halatta assalam kenan. Yanzu alal misali, sai ka samu mutum yana sayar da motoci, sai ka ce da Allah ware ina son mota kala kaza, sai ya ce babu amma zan so maka daga America ko daga Germany ko daga Kotono ko daga Lagos misali, nawa za ta zo min har Gombe ko zuwa Kano ko Kaduna ko Jos? Kuka yi ciniki a miliyan 10, babu motar ka ɗauki kuɗi ka bashi, ya halatta ya so ya kawo maka mota. Kun fahimci wannan abin da kyau? To za ka abin kamar bai'ul gharar amma kuma halal ne. To akwai ire-iren waɗannan, shi yasa na ce waɗansu abubuwan dole sai mun shiga kitabul buyu, insha Allah za a fito da su a hankali da izinin Allah. Allah ya sa mu dace. Allahumma amin. Za mu tashi a farkon hadisi na 153. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنباري ثقة قال حدثنا عبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر يعني ابن حبس ابن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا. Wannan hadisin na farko akwai Ubaydullah ibn Mu'az wanda yake sika ne, akwai mahaifin shi Mu'az al-Anbari wanda shi ma sika ne, akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj, sannan ga Abi Bakarin duk waɗannan malaman kutubu sita sun fi da hadisin su. Abubakar shine Habs, yana nufin Ibn Habs Ibn Umar Ibn Sa'd. To sai ce Sami'a Aba Abdullahi, shi wannan Aba Abdullahi din shi majhul ne. Abu Dawud da Nasa'i kadai suka fi da hadisin shi a cikin kutubu sita. Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i su kadai kuma majhul ne a wurin malamin hadisi wanda ba su san shi ba. Ina fata an gane. An Abi Abdurrahman Sulami annahu shahida Abdurrahman ibn Auf, shi Abdurrahman Abu Abdurrahman Sulami yace ya halarci Abdurrahman dan Auf wannan hamshakin mai kudin da muka yi maganar shi ranan. An gane ko? Yace to ya halarci shi Abdurrahman dan Auf a lokacin da ya halarci wurin shi ya same shi yas'alu Bilalan, yana tambayin sayyidina Bilal an wudu'i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dangane da alwalan annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman dan Auf balarabe ne gaba da baya kuma az-zuhuri daga banu zuhura. An gane ko? Amma sai gashi yana tambayin Bilal, wai Bilal wani bakar fata ne dan Afirka. Ina fata an gane, mutumin Habasha, mutumin Ethiopia. To kaga anan in banda musulunci Bilal har ya isa a ce Abdurrahman na mishi tambaya. Ina fata kun gane da ni'ima ta musulunci da imani da kuma ilimi, musamman a girman kai irin na Balarabe da jiji da kai. Sai gashi yana tambayin Bilal dan Abi Rabah. Bilal abinda ya kai shi fita kasar Laraba bauta, an kama shi nan jan sai da sha matsayin bawa, me daga darajar shi na musulunci? Kun shi sa babu ni'ima da Allah zai maka in ya halice ka irin ya ma ni'ima ta musulunci. Wallahi duk wata ni'ima a duniya sabanin musulunci wallahi tasuniya ne. Duk abinda Allah baka idan ya hana ka imani da musulunci kai hasara. Ina fata an gane. Shi yasa idan Allah yake ka musulmi kuma ce kana musulunci karantsaye, to ka shiga uku. Musamman kallira abinda yake faruwa yanzu a kasar nan, celebrities kina yan gayu matasa. An gane ko? Mutum ya fito bainar jama'a a media yana attacking Allah, yana attacking manzon Allah alaihi salatu, yana attacking culture shi, al'adun shi masu kyau da suka dace da musulunci. Aka samu wata sakarya yar wasan Hausa wacce aka ce me yasa kike barin kanki ba dan kwali kina bude kanki a social media? Tace ganin dama baki san addini ya hana ba. Tace of course na sani, amma ni a lokacin da aka hana ni abu a lokacin ma nake yi. To wannan ana ji mata tsoron ta iya kafurta da wannan kalma. Duk lokacin da aka ce baka san Allah ya hana abu ba kake na sani kuma shi yasa nake yi. Ina fata an gane. Kuma a daidai lokacin ma zan ƙara yi. To wallahi kana iya fita a musulunci. Allah ya ce wala in sa'altahum layqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Shin da Allah da manzo da ayoyi kuke wa izgilanci, kun kafurta bayan da kuna da imani? Shi yasa malami suka saka izgilanci ga shari'an Allah, ga dokokin Allah daga cikin abin da ke fitar da mutum a musulunci. To wannan yar wasan Hausan ta sani cewar tun kafun ta yi wayo, tun ana sa mata wando da riga ake wasan Hausa a Najeriya. Ina su biba problem? Babu. Ina su Hajiya Amina Dumba? Babu. Ina su tsigai? Ina su Balaraba ta mafi ki kyau? Ina fata an gane. Ina suke? Babu su. Kadau alal kulli amru la maradda lahu hatta kadau wa ka'anna al-qawma ma kanu. To shi yasa idan kina ganin wai wadansu kamfanoni suna baki talle, suka tar airways, su Turkish, su wane ne, kina samun kudi kina zuwa Dubai, wallahi dan lokaci ne kalilan zaki sufa ki zama choose a daina yayinki kuma. Kina rayuwa kuma a daina director baya bukatun kin tsufa. Yara kanana sun taso. Zamanin su ne. To shi yasa ta ji tsoron Allah, kuma muna so shugabannin akwai masu kishin addini duk da suna harkan film. Irin su shi shugaban harkan film na yanzu Abba Al-Mustafa. Muna masa kyakkyawan shaida, mutum ne mai son addini. Kullun yana karatun Dr. Sani Rijiyar Lemu. Tafsirin shi na ran Juma'a. Idan bai son addini zai zo wurin? Ina fata an gane. To dan Allah ku tsawata wannan yarinyar, wannan shedaniyar. a ja mata kunne kuma ta ji tsoron Allah. Yas'alu Bilalan, yace yana tambayin sayyidina Bilal, an wudu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, dangane da alwalan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai Bilal yace, kana yakhruju yaqdi hajatahu, Annabi yakan fite biya bukatan shi. Fa atihi bilma, sai na zo masa da ruwa. Fa yatawadda'u, yayi alwala, wa yamsahu ala imamatihi, yayi shafa akan rawanin shi. Wa muqaihi, da kuma kufinsa. Al-muq shine al-khuf, ina fata an gane. Al-khuf shine al-muq, to Annabi yana shafa akan rawanin shi, yana shafa kuma akan kufin shi. Qala Abu Dawuda wa Abu Abdullah Maula bani Taym bin Murra, ita wannan Abu Abdullah din da muka ce majhul ne, Abu Dawud yace shine Maula bani Taym ibn Murra. Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah, kowa ya san irin azaban da ya sha a matsayin shi na bawa, kafin sayyidina Abubakar ya ainihin dauki belin shi ya fanshe shi kuma ya yanta shi, ina fata an gane. Shi yasa wani yake cewa la amruka mal insanu illa bidinihi fala taturki taqawattikalan ala nasab faqad rafa'a al-islam Salman Farisi wa qad wada'a ash-shirku ash-sharifa aba lahab. Yace dan adam ba kowa bane in ba dalilin addini ba, shi kadai yake daga darajar shi. Yace karka bar taqawa kawai dan kai dan wane ne ko kai jikan wane ne, ran tashin kiyama ba zai maka amfani ba, illa man ata Allah bi qalbin salim. Sai yace musulunci ya daga Salman al-Farisi, wanda ba Farisi ne, mutumin Iran, ya daga sayyidina Bilal wanda baki ne daga Afirka, ya daga sahibin Rumi wanda ke bature ne daga ainihin daular Rum, amma sai ga Balarabe kuma jinin manzon Allah ya wulakanta, shine Abu Lahab, wanda kullum ake tsira masa albarka, tabbada da Abi Lahabin wa tabba. Allah kara mana al'umma musulunci. Yace qala haddathana Ali ibn Husayn ad-Dirhamiyyu, idan aka ce Ali ibn al-Husayn, abinda zai zo ma kawai shine jikan sayyidina Ali, shine wanda ya shahara Ali shine Zainul Abidina, amma sai aka ce ad-Dirhamiyyu, to daga jika san ba wancan bane kenan ko, yawa wani ce min dirhami. Qala haddathana Dawuda, shine Abdullah ibn Dawud al-Quraybi, Imam al-Bukhari ya fidda hadisin shi da a'immatul arba'a, Abu Dawud da at-Tirmidhi da an-Nasa'i da Ibn Majah. Qala haddathana an Am Bukair bin Amir, Bukair ibn Amir da'if, wannan shi ma da'ifi ne, ku ja layi akan shi, an gane ko. Sannan shi wannan a cikin kutubu sita gaba daya babu hadisin shi in ba cikin sunan Abi Dawud ba gaba daya, shi wannan Bukair bin Amir. An Abi Zur'ata bin Amr ibn Jarir anna Jariran bala, yace Jarir shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dukkan su waɗannan suka ne malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi da shi Jarir da kuma jikan shi Abu Zur'a dan Amr dan Jarir. Yace anna Jariran, yace tabbar Jarir daga cikin sahabbai dan Abdullah al-Bajali bala, yayi fitsari, da yayi fitsari ya dahara, thumma tawadda'a, sannan sai ya alwala. Fa masaha 'ala al-khuffaini, sai ya shafa kan kufin shi. Wa qala, sai ya ce, ma yamna'uni an amsaha, me zai hana ni ne shafa kan kufina. Wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu, bayan naga annabi yana shafa, to ni ma me zai hana ni nayi, dan sunna sakke nan ko, eh sunna ko kafar katako, tunda dai annabi yayi ba wanda zai hana shi. Sai ya fada a cikin taron jama'a, da lokacin da alwala akwai mutane, sai ga ya shafa akan kofin shi, ya ga wadansu suna masa ne kallon harari garki, sai ya faɗi wannan kalma, ya ce me zai hana ni shafa akan kofi bayan na ga annabi yayi. Kalu, sai suka ce da shi, shi yasa suke masa wani gani-gani, suka ce inna ma kana zalika qabla nuzulil ma'idati, ai hukuncin shafa akan kofi ya faru ne kafin saukan suratul ma'ida, bayan saukan suratul ma'ida an shafe wannan hukunci, ina fata an gane. Sai suka bashi wannan hujja. Kala, sai ya ce ma aslamtu illa ba'da nuzulil ma'ida, yo ai ni ban ma musulunta ba sai bayan an saukar da suratul ma'ida. Kaga hujjar shi a rushe nasu ko, wannan shine hujja jari kenan hujja jari ba jari hujja ba in ka je kasuwa jari hujja haka ne ko in ka zo makaranta kuma hujja jari in ji da ta'amuri biyu ke Allah mishi rahama to anan sai malamai suka ce kaga inda a ce ya musulunta ne kafin ma'ida to da za su iya kada shi amma tunda sai bayan ma'ida ta sauke shi ga musulunci kuma ga annabi yana shafa hukuncin yana nan kenan ba shafe shi ba shine abin da yake nufi wannan ka'ida ce ta malaman fiqhun musulunci barin ba ko ta ka'ida ku rike in aka ci ga wasu sahabbai guda biyu wannan ya ce annabi ya ce ai kaza wannan ya ce annabi ya ce kar ai to sai a kalli hadisan idan duk sun inganta in kuma ɗaya mai rauni ne shi kan an huta amma hadisan duka sun inganta akwai matakai da ake bi masu yawa amma ɗaya daga ciki da zan bada saboda lokaci shine sai a kalli wane ne sabon musulunta wane ne tsohon musulunta a cikinsu idan wannan shine wanda ya jima a musulunci to ba za a ɗau maganar shi ba za a ɗau maganar sabon musulunta ne saboda shi wannan da ya shigo sabi-sabi hukunci ya sani ina fata an gane kaga inda an barka da hankalinka sai ka ce ai wanda yake tsoho a musulunci na shi ya kamata a dauka to ba haka abin yake ba sai a ce shi wannan da ya jima a musulunci yana ta aiki na da tsofaffin hadisai ya daina zuwa makaranta kun gane ko amma shi wannan sababbin hadisai ya ji abin da ya ji annabi ya faɗa ya ji ne bayan ya musulunta to sai a ɗauki nashi ya shafe na wancan ce kai ka koma makaranta kun fahimci na abin da kyau to wannan yana daga cikin ka'idojin da malamai suke bi wajen warware waɗansu matsaloli amma an fi so na farko a haɗa su duka a yi aiki da su ina fata an gane idan wannan ya ga aljamu aula min at-tarjihi in hadisai sun ci karo da juna haɗa su ake duka a yi aiki da su idan hakan ya gagara ne sai a nemi wata hanya akwai ka'idoji masu yawan gaske amma wannan ɗaya ne daga cikinsu قال حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني وانا احمد سنه احمد بن عبد الله ابن ابي شعيب ابي شعيب ان كان شي ني بابا بن شي با ina fata an gane قال su biyun duka sun ce haddathana waqi'un waqi'u ya ba mu labari قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله شي wannan دلهم بن صالح da'if malami ba sa karɓar hadisin shi ina fata an gane sannan malaman da suka fidda hadisin shi daga Abu Dawud sai At-Tirmidhi da Ibn Majah kuma a duk cikin littafan nan guda uku tunda muka fara Abu Dawud ba mu karanta Dalham ba sai yanzu Dalham bin Salih kuma daga nan har mu sauke littafin ba za ka ƙara jin sunan shi ba a wuri ɗaya ta gazo cikin sunan Abu Dawud haka in ka je cikin Jami'u At-Tirmidhi wuri ɗaya ta ka kawo sunan shi kuma a irin wannan hadisin ne haka cikin Ibn Majah wuri ɗaya ta kawo sunan shi kuma irin wannan hadisin ne daga nan ba za a ƙara jin labarin shi ba na'am hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau yawa yace duk da akwai rajulun majhul wani an ce da'if idan aka ce wannan sanadin bai inganta ba to matamin yana iya inganta ta wani hanya daban ina fata an gane sai a ce wa fi sanadihi da'af ya sha bamban da hadha hadithun da'ifun in an ce hadisi bai inganta ba daban da sanadin hadisi bai inganta ba idan sanadi bai inganta ba sai a samu wata hanya kuma ya inganta ina fata an gane duk yanzu misali na gaya muku rannan in aka kawo maka hadisi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa da shi bukhari ya buɗe littafin shi ma karewar inganci kenan ko to wannan hadisin a asalin sanadin hadisin hanya guda ɗaya yake da shi na faɗa ranna ana sayyidina Umar cikin sahabbai sannan sai Alqama bin Waqqas daga nan sai Muhammad bin Ibrahim At-Taimi daga nan sai Yahya bin Sa'id Al-Ansari to duk inda hadisin ya je dawo hanyar nan zai sake dawowa ya biyo ta hanyar Yahya bin Sa'id Al-Ansari ta hanyar Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ta hanyar Alqama bin Waqqas Al-Laysi ta hanyar Umar bin Khattab zuwa ga Annabi to idan aka kawo hadisin ta wata hanyar da ba wannan ba sai a ce fi isnadihi da'af ba za a karba ba amma matanin yana nan maganar ba ƙarya bane ba amma wannan hanyar ba gaskiya bace ba wata amana ce ta malaman hadisi kun fahimci wannan abin da kyau yawa Allahumma amin an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraida shine Abdullah ibn Buraida an abihi daga baban shi shine Buraida ibn al-Husayb yace annan Najashi ya yace tabbas Najashi sarkin Habasha ahada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufayni ya aika annabi kyautan kufi guda biyu Najashi ya musulunta a lokacin annabi yana raye da Makka tai tsanani annabi yace da sahabbai ku hijira zuwa Habasha akwai wani sarki a can ba a zalunci a wurin shi kuma kirista ne da suka tafi Habasha aka sake tura kafirai su bi su a je a kore su a babu su a dawo da su Makka yo kai ne ka fitine ni na bar magarin ka kuma ka bi ni kaga zalunci kenan yasa Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimuna kafirai su ne azzalumai to karshe Najashi dalilin hadon shi da sahabbai musulunta da aka zo aka tattauna da shi da Ja'far wal sayyidina Aliyu Ja'far ibn Abi Talib Najashi musulunta to har yaba duniya yana musulunci amma bai zo Madina ba bai zo Makka ba annabi ko bai zo Habasha ba amma suna ta musayin bayanai ba su taba haduwa ba har kyauta yake aika har aure yayi wa annabi aka daura auren a fadin shi ya biya sadaki aka kawo matar amma shi da annabi ba su taba haduwa ba ke sa baya cikin sahabbai kuma ko ka musulunta a lokacin annabi ya san da kai ka san da shi matukar ba ku taba haduwa ba kai ba sahabi bane ba ina fata an gane ka'idar zama sahabi sai ka hadu da annabi ko da kai makaho ne baka gani in dai kun hadu shikenan ka zama sahabi ko da kun hadu da shi yana ninsa ana gai can nan ma ka zama sahabi an gane ko dan a lokacin Hajjatul Wada mutane sama da 100,000 suka taru wani daga nesa yake hango annabi bai ma gama ganin kamannin shi ba amma duk wanda ke kunya zama sahabi darajar nan ta sahabantaka ta same shi ila yawmil kiyamati to yace Najashi ya aika annabi da kyautan kufi guda biyu aswadaini baqaqi sazajaini baqaqi wuluk wanda babu wani zane zane a jikin su shine ma'anar sazajaini annabi ya karba ya saka su falabisahuma ya shafa akan su thumma falabisahuma ya sanya kufin thumma tawadda'a wa masaha alaiha alaihima ya alula kuma ya shafa akan wannan kufin to anan sai malamai suka ce menene hukuncin karban kyautan masu mulki ya halatta ko bai halatta ba ya ko kuna tsoro ne ya halatta ko bai halatta ba wani ya ce bai halatta ba ga nan Najashi ai sarki ne ya aika annabi takalma kuma ya karba kufi ya saka har yayi alola ya shafa akan su ya halatta ko bai halatta ba to idan kun ce ya halatta me yasa kuke surutun sun jefa ne shugaban kasa an dan ba su wani abu ila ba kudin mai aka ba su ko kudin ticket din jirgi da suka saya ina fata an gane ko kudin a sharuwa a hanya ka'ida ne idan aka je gidan gwamnati a dan ba da wani abu sai dai shugaban marubuci ne haka ne ko komanda an gane ko wannan al'ada ce ta masu mulki ba kuma laifi bane ba ina fata an gane abinda ba so a dinga zamintan talakawa amma idan mai mulki na adalci ya duk kyautan da zai yi halatta duk kyautan da zai yanzu idan sarkin Dubai na kyauta ina ro mutanen Dubai da shi to kowa na jin dadi amma kai kana shan daga ana kyauta dole kai korafi ko ba haka ba to a takaice dai ya halatta karban kyautan masu mulki amma in babu wani abu a ciki kina kaidan da malamin suka saka idan ba za a amfani da kyautan ba a saye ka ko ana ka fadan gaskiya ko ka canja gaskiya zuwa ƙarya in babu wannan babu komai amma in za a samu wannan haramun ne qala musaddadun an dalha bin salihin qala abu daud hadha mimma tafarada bihi ahlul basra imam abu daud yace wannan hadisi yana daga cikin abinda ahlul basrati mutanen basra suka kadaita da shi a ruwaya an gane ko wannan maganar da Abu Dawud ya faɗa kuskure ne kuskure ne in ji malamai sa'annun shi ba in ji ni ba ku gane wannan abin da ke ku mu ba mu kai mu ce amma malamai ne sa'annun shi da yan baya suka ce wannan maganar da ya fada kuskure ne saboda me saboda dan adam ne kun fahimci abin da ke ya ce wannan sanadin hadisin mutanen basara su kaɗai suka kadaita da shi to sai aka duba cikin sanadin hadisin gaba ɗaya kaf mutumin basara guda ɗaya ne shine musaddad kun gane ko Ahmad bin Shu'aib bin Abi Shu'aib al-Harrani mutumin Harrani Harran kuma tana cikin kasan Turki a yanzu bodan Turki da Syria na aka fi Ibn Taymiya Waqi' bin Jarrah mutumin Kufa ne Dalham ibn Sani shi ma al-Kufi ne mutumin Kufa ne Ujair bin Abdullahi shi kuma mutumin Maru al-Marwazi to duk waɗannan babu dan basara ko daya suka ce dan me Abu Dawud zaka ce mutanen basara sun kadaita da wannan hadisin suka ce ya samu wahami in ji manyan malaman hadisi ba ku gane wannan abin da kyau duk lokacin da aka ce maganar wani kuskure ce to ba wai mai karantawan bane gano kuskuren yana karanto maganar malamai ne kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa waɗansu suke da ta'assubanci da an ce wani yayi kuskure sai su tada jijiyar wuya an gano wannan abin da kyau a waɗansu malamai ne sa'annun shi a karatu da shekaru suka gano kuskuren da yi قال حدثنا احمد بن يونس منين التفرد ان suka ce tafarrada bihi kaza at-tafarrud ilmin hadisi kala biyu ne akwai at-tafarrudul mutlaq akwai tafarrudun nasabi tafarrudul mutlaq shine a samu sahabi ya kadaita da hadisi a asalin sanadin hadisi in kuma an ce at-tafarrud an-nasabi shine a samu mutanen wadansu gari su kadai suka roto hadisi a ce mutanen Sham ko mutanen Basra ko mutanen Madina ko mutanen Misra ko mutanen Kufa ko kuma wani daga cikin rijalul sanadi duk inda aka je aka dawo kanshi za a dawo a ce tafarrada bihi wani shine tafarrudun nasabi qala haddathana ahmad bin yunus qala haddathana ibnu hayyin huwa al-hasan bin salih an bukair ibn amir al-bajali bukair ibn amir al-bajali shi ma da'ifi ne an abdurrahman bin abi nu'man sikatun asabu kutubu sita sun fidda hadisi shi adal mukira ibn shuba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama masaha adal khufaini yace annabi ya shafa akan kufi fa qultu sai nace ya rasulullahi inji mukira ya ma'aikin allah anasita ka manta ne kai shafa akan kufi kana sai annabi ya ce bal anta nasita kai ne ka manta nikan ban manta ba bi hadha amarani rabbi azza wa jalla da haka ubangiji na ya umarce ni to sai malami suka ce dan me mugira zai jingina mantuwa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam yace ka manta ne ya rasulullahi yace bal anta nasita kai ne ka manta to aka ce bai san hadisin bane in aka ce eh sai aka ce dan me annabi ce kai ne ka manta ita kuma wace amsa za a bada sai malamin suka ce abubuwa ne guda biyu na farko shi mujira da yace ka manta ne ba tambaya bace ta rashin kunya ko kuma ba tambaya bace bata kaman katsalandan cikin shari'a a annabi ne yace da sahabbai innama ana basharun mislukum ni mutun ne irin ta hannun halitta na dabi'a na dan adam ba wajen daraja ba ina fata an gane shine abinda wadansu ba sa so a fada ci annabi mutun ne ce a ya za a fada haka mutun ne mana yana da uwa da uba ko ba haka ba Allah bai da wannan mala'iku ba su da shi ko ba haka ba yana da mata yana da yaya yana cin abinci yana gajiya yana bacci ran shi na baci yana farin ciki dole sifa ne dan adam ko ba haka ba ya haifa an haife shi ya aura ya aurar duk wannan siffa ce ta dan adam yana jin sanyi ya sa kayan sanyi yana jin zafi har ya zufa yakan ji kishi ruwa ya sha ruwa duk wannan siffa ce ta dan adam amma wajen daraja fa yau ko an gonka ko wanda fika daraja ai ba sai an gaya maka ba a ungon kuma ka san wani ya fika to shi annabi ya fi kowa da komai da mutane da aljanu da mala'iku da kowa duk abin da Allah halitta to annabi ya fi wannan abu shikenan ka huta to sai yace da su ni mutun ne irin ku nakan manta yanda kuke mantawa inna manta ku tunatar da ni shesa Allah ya kaddara yayi mantuwa a sallah yayi rafkanwa dan a samu hukuncin sujudan ba'di ko qabli. Ina fata an gane. Yana karatu a sallah karatun ya dauke yayyayyay ayan bata zo ba yayi ruku dai sallama ce ina Ubay ibn Ka'ab ya ba za ka ta da ni ba yace na dauka ko an shafi ayan ne yace wane ni shi yasa ne shiru to da wannan hadisin malamai suka ce ashe ya halatta a gyara mutum in yana karatu a sallah dan ya ce ya baka ta da ni ba ina fata an gane to sai aka ce wannan kenan to shi yasa yace ka manta ne sai shi kuma ce akai ne ka manta ka manta akwai shafan kofi shi din shi ya manta ya sha ganin annabi yana yi ko ya taba gani har ma ga wasu sahabbai suna yanzu shine ya manta babu tawqit fil masih babun da ke magana akan lokutan da ya kamata kuma ayi shafan in aka ce ayi shafa akan kufi ko yaushe za a yi ko akwai ya adadin kwanakin da za a yi qala haddathana Hafs bin Umara qala haddathana Shu'ba ibn al-Hajjaj an al-Hakimi shine Hakam bin Utayba al-Kindi wa Hammadu shine Hammad ibn Abi Sulaiman Saduqun an Ibrahim shine Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai shine Ibrahim an-Nakhai an Abi Abdullah al-Jadali daga Abu Abdullah al-Jadali an Khuzaimah ibn Sabit daga Khuzaimah dan Sabit an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala yace daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-masu ala al-khuffaini shafa akan kufi lil musafir ga matafi salasata ayyamin kwana uku ne kawai dole cire ya alwala ya sake mayarwa walil muqimi ga mazaunin gida kuma yawmin wa lailatin dare da yini awa 24 wannan shine hukunci idan kana halin tafiya ko kuma kuna wurin yaki ko wurin wani abu kaman jami'an tsaro da ke sa takalma da aka ce ba sai sun cire ba sun shafa akai zaka yi akai kwana uku baka cire ba kana shafa akai sai kai sallah 15 ina fata an gane to daga sallah 15 ta cika wajibi ne ka cire ka saki alwala ka saki mayarwa kuma sai bayan kwana uku amma in kana zaman gida kuma salloli 5 yawmin wa lailatin kana yin sallah 5 wajibi ka cire ka saki yin alwala ka saki mayarwa haka hukunci yake ga waɗanda suke sa safa a wuraren da ake tsananin sanyi ina fata an gane sai ke wata 6 kana sa safa baka cire ba in ba kwanciya ba ko kuma irin wannan hukuncin kai sallah guda 5 da ita baka saka fita ba babu shiri ba ina fata an gane kana Abu Dawud rawahu Mansur ibn al-Mu'tamir shi yasa da daga cikin malaman Mushak bin Usman Kano yana daga cikin wanda ba sa gani hukuncin shafa akan kufi akwai malaman da suna akan afwan shafa akan safa shi yana ga ba za a yi ba sai da akan kufi akwai malaman da ke wannan ra'ayi duk da mu ba mu tare da wannan ra'ayi kaga shine yanci na ahlus sunna kenan an gane ko kana da cikakken hurriya kamila to sai je yana wannan fatawan a wani wuri a wurin da ake bala'in sanyi sanyin ma na kankara sai no ya taba ni da turanci yace ka ga yawo shak ya zo nan lokacin da ake sanyi dan lokacin da je lokacin sama ne ba lokacin winter bane ba yace ka ce shak ya dawo lokacin winter shi ma sai ya canja wannan fatawan da shi kuma haka ne ina fata an gane to Abu Dawud yace rawahu Mansur ibn al-Mu'tamir an Ibrahim at-Taymi bi isnadihi qala fihi a ciki shi sahabin yace Khuzaimah ibn Sabit walaw istazadnahu lazadana wai da mun nemi kari da annabi ya kara mana da mun nemi karin kwanaki da ya kara mana wannan fahimtar sahabi ne fadi haka amma tunda annabin bai kara ba ba za a kara ba ina fata an gane wannan shine kaida da malamai suka shimfida akwai kamar wata daga cikin malaman malikiya suka ce babu adadin kwanaki ko kwana 10 kai babu laifi saboda wannan kalma yace da mun nemi kari da an kara mana sai aka ce to ai ba su nema ba kuma ba kara ba wato kaga ne yanda fa sahabbai suke mu'amalatan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin kawai da sun nemi garaba sa zai ba su saboda saukin halin da yake da shi kisa Abdullahi dan Mas'ud yace wataran aka tambaye annabi aka ce da shi ayyul amali ahabbu ila Allah, wani aiki Allah yafi so? Yace as-salatu ala waqtiha, salla akan lokaci. Yace qultu thumma ayyu, sai nace sannan me? Yace birrul walidaini, biyayya ga iyaye. Ka bi iyaye ka zauna lafiya. Sai yace qultu thumma ayyu, sai nace sannan me? Yace al-jihadu fi sabilillah, kokari wajin ciyar da addinin Allah gaba. Sai yace haddathani bihinna rasulullah wa law istazadtuhu lazadani, yace tabbas annabi ne bani wannan labari alaihi salatu wassalam, da na nemi kari da ya kara mini. Ina fata an gane. To annabi ya damu da su, sun damu da shi, ba irin shugabannin mu ne yanzu ba, ba mu damu da su, ba su damu da mu ba, suna tsine mana, muna tsine musu. Kowa haushin kowa yake ji. Shi yasa nake faɗa jiya a wani gari, a wani taro, na ce duk wani gwamna da ka ji a arewa yana ihu akan ƙarin tax da za a yi, tax bill wallahi kariya yake. Kowane gwamna, ina fata an gane, ba mu yadda da sabon harajin tun, wallahi kariya suke, ba dan saboda talaka suke yi ba, suna yi ne dan buƙatan kansu. Waɗannan azzaluman gwamnoni, ko san dalili kuɗin shigansu ne zai ragu da hanyar satinsu. Ina fata an gane. To tunda abun ya affect ɗinsu directly, shi yasa suke faɗa da abun. In akwai abun da ya kamata su faɗa da Tinubu, shi ne tallafin mai. An cire subsidy na mai, sun yi shiru, saboda mai kuɗinsu ya ninninku, satan da suke ya ƙaru, suka goyi baya. Abun da ya jefa talaka cikin bala'i fa kalma ɗaya ne, tak, subsidy has gone, shi kenan. Kalma ɗaya cikin sakan ɗaya. Suka ja baki, suka yi shiru da aka tara su, aka ce ga fa abin da za ku na samu, daga biliyan ɗaya zai kuma biliyan uku da rabi. Kun ji gwamnan da ya ɗaga yatsa? An cire tallafin wutar lantarki, sun yi magana, don bai shafe su ba. An cire tallafi na jami'o'i na karatu, kana biyan 40,000 ya koma 100,000, ko 30,000 da wani ya koma 100,000. Ka ji wani gwamnan da ya magana? Ɗayansu suna turai suna karatu, ina ruwansu da kai? To kar ku da wani gwamna dan ya tsaya ya ce wani malami muna faɗa jati dubu ƙarya yake. Directly dai abun ya affecting ɗinsu, su yi faɗa da Tinubu akan subsidy na mai, sai mu ce da gaske suke. Subsidy na wutar lantarki, subsidy na karatun yara, ga aikin hajji, ga insecurity a ƙasa, kuna maganar haraji. A yau din nan nake ji a labaru da safi, cewa shugaban kasa ya ba kamfanonin waya dama su ƙara kuɗin waya. Wallahi yau din nan Tinubu ya amince da data a ƙara. Kun ji wani gwamna ya yi magana? To dala ku daina ruɗuwa da wani gwamna ya ce bai dara maganar haraji ba, ƙarya yake. Ya yi faɗa da waɗannan ababen, su suka shafi talaka directly tukunna. Wancan kuɗin shigansu ne zai taɓu, shi yasa suka ce ba su yarda ba. Kware da gaske. Kuma shi fa shugaba Tinubu, shugaba jagaba, ba fa yau ya fara rigima akan wannan ba, tun yana gwamnan Lagos ya kai gwamnatin tarayya ƙara na Obasanjo akan bai yadda kasafin haraji na gwamnatin tarayya ba. Sai ya san jahan shi abinda take generating, in an raba ya sa amfanin da zai samu. To yanzu kuma bold din na hannun shi, wanda ga rama zai wurgawa. Ina fata kun gano abin da ke. To idan talakan Najeriya fa bai farka ba, waɗannan za su kai ku su baro ku wallahi. Ba sa kaunan talaka, talaka baya gaban su. Sun kusa su kai ne. Talaka har yanzu da dan sauran shi yana numfashi. Qala haddathana Yahya ibn Ma'in, qala haddathana Amr ibn Rabi ibn Tariq, qala akhbarna Yahya ibn Ayyuba an Abdurrahman ibn Razin am Muhammad ibn Yazid. Muhammad bin Yazid shi ma majhul hali ne, ku jalayi akan shi. An Ayyuba bin Qatanin an Ubay bin Imara qala Yahya ibn Ayyub wa kana qad sallama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qiblatayn. Wannan sanadin hadisin na farko akwai Yahya dan Ma'in, shi Yahya ibn Ma'in aminaine da Ahmad ibn Hanbal, yana cikin shugabannin ilimin hadisi masu cewa eh ko a'a kuma a saurare su. Ina fata an gane. Amma wata rana suka yi tafiya shi da Ahmad ibn Hanbal, suka je wani masallaci akan hanya sun zo wani gari. Ka san malaman da ba sanin su ake ba sai wanda ya taba ganin su, tunda babu social media, babu TV, babu hotuna, balle da ka gan shi ka gane shi. An gane ko? Kaman wani abu ya faru da ni a kwana uku da ya wuce a wani gari. Mun zo wurin za mu ci abinci wani restaurant, sai wani yana kallon tafsiri na a waya. Mun zauna ina kallon shi, sai kalli karatun sai kalli ni. Yayi ya kai sau goma. An gane ku. Da muka tashi za mu fice ci da Allah malamin ta. Wannan dan uwanka ne ce kware dan uwana ne. Ta uwa ɗaya uwa ɗaya ma. Ya ce yawa kun yi kamar shi. To malaman da babu social media. To sai suka zo wani masallaci suka zauna. A sha ko wani malami dan 419. Ka san an jima da malamin shaɗanu. Sai ya tashi yana wa'azi a masallaci yana ta karanto hadisai. Ya ce qala haddathana Yahya ibn Ma'in. Kuma shi gashi a zaune bai san shi bai taɓa ganke ba. Qala haddathana Ahmad ibn Hanbal, kuma shi ma yana zaune. Suna ta mamaki. Yana ta musu ƙarya. Wasu suka ba shi labari har zuwa kan Annabi. Da ya gama sai suka tambaye shi. Suka ce naji ka ce qala haddathana Ahmad, ya ce yayi ni ne ai. Ya ce to kai kaɗai ne Ahmad ibn Hanbal a duniya. Ya zama kifadi ko? Allah sauke. Qala haddathana Amr ibn Rabi ibn Tariq akhbarana Yahya ibn Ayyub. Yahya dan Ayyub sanai ce an Abdurrahman ibn Razin. Abdurrahman ibn Razin Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad ya fidda hadisin shi. Abu Dawud da Ibn Majah. Sannan daga Muhammad ibn Yazid nace wannan majhulul hali ne. Malaman hadisi ba su san shi ba, majhulul hal ba su san halin shi ba. Za ka karbi hadisin shi ko ba za ka karba ba. Akwai majhulul aini, akwai majhulul hali. Majhulul hali an halinka ne ba sani ba, kana da cikakken adala da za ka karbi hadisin ka ko kuma shine majhulul hal. Sannan daga Ayyub ibn Qatl daga Ubay ibn Imara, wannan sahabi ne. To sai kala Yahya ibn Ayyub, Yahya dan Ayyub ya ce wa kana shi wannan Ubay ibn Imara shi sahabin ya kasance kad sallama rasulullahi alaihi salatu wassalam lil qiblataini, yayi sallah da annabi al qibla guda biyu. Me ma'anar wannan magana? Ka sa tarihin musulunci al qibla biyu akai. Farkon musulunci a tsawon zaman annabi a Makka shekara 13 har ya koma Madina, idan yana sallah baya kallon ɗakin Ka'aba, yana kallon Baitul Maqdis ne. Ina fata an gane. Masallacin Qudus kafin a dawo da shekalli ɗakin Ka'aba. To duk wanda aka yi taɓa wannan sallan da shi, an taɓa kallon Qudus, an taɓa kallon Ka'aba, wacce daraja ce a musulunci. Wanda ya musulunta bayan an bar kallon Qudus, shi ma darajar shi kuma daban. Amma saboda gaskiya da imani na sahabbai, lokacin da aka saukar da wannan hukuncin, ana cikin sallah ne. Ana kallon Baitul Maqdis, annabi kawai sai ya juya ya koma yana kallon Ka'aba, kowa ma sai ya juya. Ina fata an gane. To a wajen Madina akwai wani gari wanda su ba sani ba, ko Quba ne ko ina na manta, inda masallacin qiblataini yake, afwan, ga wanda ya taba zuwa Madina. To inda wannan masallaci yake, sallah suke yi, wani sahabi ya taho a guje akan dutse, akan doki, yace da su an fa canja al-qibla, yanzu an koma ana kallon Makka. Kawai liman sai ya haka, mamu ma gaba ɗaya suka juya. Saboda me? Sahabbai sun san sahabi ba zai musu ƙarya ba. Kuma ba ce ina shedanka ba. Ina fata idan yanzu ne ba. To shine ma'anar wa kana qad salla qiblataini, ya salla al-qibla guda biyu. Annahu qala ya rasulullahi, wannan hadisin bai inganta ba. Yau bari ku ji shi. Yace ya ma'aikin Allah amsahu alal khuffaini, zan yi shafa akan kufi? Qala na'am, annabi yace kwarai ya halatta. Qala yawman, har kwana guda? Qala yawman, annabi yace kwarai za ka yi kwana guda kana yi. Qala wa yawmaini, zan yi kwana biyu ina shafa? Qala wa yawmaini. Qala wa thalathata ayyamin, zan yi ne har kwana uku? Qala na'am, annabi yace kwarai har kwana uku. Wa ma shi'ita, kai iya ma abin da ka ga dama, kai tai kawai sai yadda ka tsaya. kaga wannan hadisin babu iyaka kenan an gane ko to wannan hadisin bai inganta ba malama hadisi ba su da sabani cewa hadisin yana da rauni da wannan wasu malamai suka kafa hujja cewa ana iya ya tsawon kwanaki amma kun ga mun ci hadisin bai inganta ba kana abu dauda rawahu ibn abi maryam al-misri ibn abi maryam al-misri shine sa'id ibn al-hakimi sa'id dan hakam an yahya bin ayyuba an abdurrahman bin razin an muhammad bin yazid bin abi ziyad an ubadah ibn musi an ubay bin imara qala fihi hatta balaga sab'an har sai da aka kai ma har sau bakwai zan iya ne kwana kaza'i har aka je kwana bakwai a wannan ruwaya kenan shine hatta balaga sab'an har sai da yake kwana bakwai yace annabi yana eh zaka iya har aka je kwana bakwai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace na'am zaka iya kai tai wa ma badalaka duk abin da ya bayyana maka nan shafa kai ko kai ta shafa shine ma'anar wa ma badalaka babu adadi babu kwanaki duk iya abin da ya bayyana maka na tsawon kwanaki kai tai babu iyaka qala abu daud sai yace wa qad ikhtalafa fi isnadihi an yi sabani cikin sanadin shi wannan hadisin an yi sabani akan shi Yahya ibn Ayyub walaysa huwa bil qawiyyi kuma shi bai zama al qawiyyu kakkarfa wajen ilimin hadisi da za a karbi hadisin shi ba in ya zama ya saba da hadisin manyan malamai ina fata an gane wa rawahu ibn abi maryam wa yahya ibn ishaq as-sailahini an yahya ibn ayyuba wa qad ikhtalafa fi isnadihi yace an yi sabani a cikin sanadin wannan hadisin na faɗa muku da jin malami sun ce hadisin bai inganta ba minti nawa kaje minti hudu hadisin ya kare ya ko ta ce sara minti hudu ya za mu yi da su malam Usman mu sai a babin nan na'am to sun ce mu tsaya anan na ya ce babu na gaba hadisi ɗaya ne babu mas'alal jarabaini qala hadathana usman bin abi shayba an waqi'in an sufyan ath-thawri an abi qais al-audi wa abdurrahman bin tharwan an huzail bin shirhabil an al-mughirah bin shuba anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a ita annabi ya arwala wa masaha alal jawrabaini ya shafa akan jawrab al-jawrab shine safa kisa babul masi alal jawrabaini babin da ke magana kan hukuncin shafa akan safa shine al-jawrab to sai ce annabi yayi shafa akan safa wanna alaini ya kuma yi shafa akan takalma kowanne ya halatta amma takalmi ba kowanne takalmi ba mun fada tun kwalaki ko sai takalmin da ya zama ya rufe kafa gaba daya ya rufe duk inda ake wanke shi alwala ya haura idon sawu قال ابو داود وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسى على الجوربين يتي ارويتو irin wannan daga abu musa al-ashari daga annabi cewa yayi shafa akan safa walaysa bil muttasili wala bil qawi sai da hadisin bai zama cikakken muttasil ba sanadin shi bai cika ba ya yanki wala bil qawi sanan ko bashi da karfi wajen inganci sai sa malamai suka ce duk hadisin da aka ruwaito na ina ka tsallaki kala abu daud kana abdurrahman bin mahdi la yuhaddisu bi hadha alhadis yace abdurrahman dan mahdi baya bada labari dangane da wannan hadisin li anna alma'ruf yace domin abu da yake sananne anil mughira daga shi mughira abinda aka sani daga wurin shi da aka ruwaito annan nabiyya alayhi salatu wassalam masaha alal khuffaini annabi ya shafa ne kawai akan kufi shine ruwayar mughira قال ابو داود وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي انه مسى على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي دو وتا روايه da aka ce annabi ya shafa akan safa ruwayar bata inganta ba bisa kasance mafi inganci an gane ko sai dai kufi to amma an samu ruwaya aikin sahabbai ya nuna halaccin haka shi sa qala abu daud yace wa masaha ala aljawrabain sunni shafa akan safa sahabbai masu yawa daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud
والبراء بن عازب وانس ابن مالك وابو امامة الباهلي وسهل بن سعد وامر بن خريص دو وقرن سي شافا اكن سافا وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس الرويته كما دغ عمر دغ عبد الله بن عباس دو حالتين شافا اكن سافا نن صحابه غدا تري كاو اما امام الالباني اتشكي المسعد الجربين اكا صحابه غدا 13 وند دو سني شافا اكن سافا اكن ونن malami suka ce aikin sahabbai ya halatta yin shafa akan safa idan mutun ya saka ina fata an gane dan aikin sahabbai ana kafa hujja da shari'a kun fahimci wannan abin da kyau amma haƙiƙanin annabi ya taba shafa akan safa akwai sabani wurin ingancin hadisin wasu malami sun inganta hadisin wasu malami sun ta hadisin bai inganta ba amma tunda an samu sahabbai har guda 13 sun yi ya halatta kai ma kai shafa akan safa da sharadin ya zama ka saka safan ne bayan kai alwala kuma alwalan sharadi na biyu sai ya zanto ka gama wanke kafa guda biyu duka sannan ka sa safan idan ka wanke kafa dai ka sa safa sannan ka wanke dai ka sa suka ce ba za ka shafa akai ba yawanci mutane ba san wannan hukuncin ba sai ka wanke kafofin duka alwalan ka gama sannan sai ka saka safan to shine za ka shafa akai in za ka yi wata alwala koda kai bayan gida koda kai fitsari ba za ka cire ba in dai ba wankan janaba ba ko kuma kai salloli guda biyar da wannan safa ina fata an gane Allah ya sa mu dace abinda mu karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh